بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا ساكي سادوا وانن سافيا ترانا الجمعة wanda yake safiya 26 ga watan Rajab shekara ta Hijira 1444, wanda ya dace da ranar 17 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2022, daga afon da 23 daga wannan masallaci na gidan mai martaba Sarkin Buhari dake yankin babban birnin tarayyar Najeriya, a inda muke gabatar da daura daga littafin As-Sunna wallafar ainihin wato Malam Harbu Ibn Sulaiman Al-Hamdali Al-Karbani rahmatullahi alaihi. Wannan shine darasi na hudu insha Allah. Kafin mu shiga, akwai tambayar da nake so ne akan wani wato tuntuban harshe da nayi a jiya, wanda duk da za a sake zuwa kan magana, amma babu laifi mai ishara zuwa gare shi game da matsalan lafzi bil Qur'ani maqluq, inda nake bamu labarin mihina ta Imam Bukhari zai ƙara ambatanta a gaba. Wato yadda abin yake, Imam Bukhari an mai tambaya ne da nufin ana nema a sa shi a rami, bayan kuma shi ne sabur aka ce mashi me zaka ce game da Alqur'ani, yace Alqur'anu kalamullah wa laysa bi makhluq, sai yace wa af'alul ibadi makhluqa was-su'alu wal imtihanu bid'ah. Abin da ya faɗa kenan. Sai su az-zuhuli sai suka je sai suka yi mashi ilzami, irin abin da ake cewa lazimul qaul, tunda yace af'alul ibadi makhluqa to lazimu dhalika anna al-lafz bil Qur'an makhluq. Suka mishi wannan ilzamu. To nazo ba da labarin, sai na ba da labarin kawai ilzamu, ban faɗa asalin abin da ya faɗa ba, shine kuskuren da nayi. Mas'ala ce daga cikin mihna mai ban takeici da ta faru da malami cikin manya-manyan malamai. Dai Imam Bukhari tsawon rayuwarsa ya ta bayyana mutanci, ni fa ban faɗa haka ba, amma aka kiyarda. Har yi littafi Khalqu Af'alil Ibad, har ya taɓa gaya ma Al-Hafiz Al-Khaffaf da ya taɓa mai tambaya, ya ce duk wanda ya gaya maka wannan magana daga cikin mutanen mai sabo da mutanen garinmu da mutanen gari kaza, ya ce wallahi ƙarya suke mu da ban faɗa ba. Amma duk da haka aka ci gaba da cewa ai ya faɗa. Kuma waye shugaban tabbatar da ya faɗa ɗin? Wani babban malami ne, shi ne Muhammad Ibn Yusuf Ibn Yahya Az-Zuhuli, wanda malamin Bukhari ne kuma malami ne na sunna sananne, Allah ya kyauta. Da labarin yana nan a cikin Siru Alamin Nubala da littafin Tarihu Baghdad, wallahu almusta'an. Rajiya kamar da muka ambata, mala ya gama karrara mana masail na aqida, yanzu zai fara magana akan kuma manhaji na Ahlus Sunna wal Jama'a, wato yadda suke gudanar da al'amuransu. Bayan ya gama waɗannan, kuma duk maganganun da yayi zai zo ya kawo musu maganganu da isnadoji, wasu daga sahabbai, wasu daga tabi'ai, wasu daga hadisai marfu'ai. Har yanzu bai kawo kan wannan gaban ba. Zamu tashi kan gaba ta 74, inda yake cewa wa min as-sunnati al-wadihati al-bayyinati al-thabitati al-ma'rufati, daga cikin tafarkin Ahlus Sunna wanda yake a sarari, wanda al'amarin shi yake a bayyane tabbatacce, wanda babu matsala game da shi. Zikru mahasini ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kullihim ajma'ina, ambatan kyawawan al'amura da tarihi da dabi'u da kyawawan ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabaki dayansu, ‘yan Makka da ‘yan Madina na farkonsu da na bayansu, Ahlul Bait ɗinsu da wanda ba Ahlul Bait ba, Qurayshawansu da ainihin Ansarawansu gabaki ɗayansu, wal kaffu an zikri masawihi, da kuma wato kame baki daga ambatan munanan al’amuransu, wallazi shajara bainahum, da kama baki daga kutsawa cikin rigingimun da suka faru tsakankanin sahabbai. Faman sabba ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama أو أحد منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحد منهم بقليل أو كثير أو دك أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدئ رافضي خبيث مخالف لا قبل الله صرفه ولا عدله، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بثأرهم فضيلة بآثارهم فضيلة. يتي فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون دي زاجي أي رجع تكين صحب بيكوغا بيكي أنس أو أحد منهم كودي متين يزهد أسيه مسوك أنغورو يزاجي سو دي أبن دي دم زاجي أشار أنتي كو زاجي العادنتي autana ƙasahu ko ya ci zarafin wani sahabi ya ci diddigen wani sahabi ya aibata shi ko ya mishi yarfe auta ana alaihim ko ya soki wani sahabi ya soke shi da cewa maƙiyin manzon Allah ne ko yawa annabi muna bai yi zaman gaskiya da manzon Allah ba ko sunma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rufa rufa irin ne maganar da zaka dinga jin mutanen banza suna faɗi aw arada bi aibihim ko ya dinga ta'aridi ya dinga musu gugar zana yana musu shagube aw aba ahadan minhum biqalilin aw kathir ko ya aibata wani sahabi da wani abu mai girma ko kankani aw diqqin ko wani dan hikin nan aw jillin ko wani gagarumin abu mimma yutatarraqu bihi ila alwaqi'ati fi ahad minhum mutum ya faɗi duk wani abu wanda abin zai iya jawowa a auka cikin mutuncin wani daga cikin su fa huwa mubtadi'un duk wanda yake haka dan bid'a ne rafidiyun barafide ne khabithun mai mummunan aiki mukhalifun wanda ya saba wa addini la qabila Allahu sarfahu wa la adadahu ya Allah karka karba abin da yayi na wajibi ko na ko na nafila Allah kake karba aikin sa bal hubbuhum sunnatu mu agun mu ahlus sunna kaunan sahabbai addini wa du'a'u lahum qurbatu yi musu addu'a hanya ce ta neman kusanci zuwa ga Allah wal iqtida'u bihim wasilatu koyi da su tafarki ne a gare mu yace wal akhdhu bi atharihim fadilatu ruku da tafarkin su kuma falala ce mu muna godewa Allah da ya bamu dama muke ruku da falal da tafarkin su muna godewa Allah da ya bamu dama muke bin tafarkin sahabbai mun yadda da su mun yadda da tafarkin su mun amince da su yadda Allah ya amince da su mun yadda da gaskiyar su yadda Allah ya yadda da gaskiyar su mun yadda cewa yardaddu ne a wajen Allah yadda Allah ya ambata ba ma tuhuman ɗayan su ba ma aibata shi kuma ba ma cewa wani a cikin su ma'asumi Allah madaukakin sarki ya ambace su da falala a wurare da dama al-Imam Ahmad ibn Hanbal da littafi musamman kitabu fadailis sahaba da nan mujalladi biyu sai da Ahmad ibn Hanbal ya kawo ayoyi wajen 70 da wani abu wanda suke tabbatar da falalar sahabbai sannan ya ta koro hadisai ba ji ba gani Allah madaukakin sarki yana cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wannan kada ya ishe su Allah ya yace ya yadda da su to kai me naka a ciki Allah ya ambace su yace wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima to da yake shi wato bataccen mutum kullun shubha yake newa sai ka zo ne ya makale da waye wannan minhum na nufin to ba dukan su bane to kaga wannan yana bayyana tsabaragen khubuthun niyya da kuma jahilcin mutum domin wannan minhum ba haka take nufi ba tana nufin su kadai aka wa wannan alfarma sauran waɗanda suka yi aiki nagari suka yi imani to yayin da akwai magana akan su wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati da Allah ya tsaya iya nan da kuma duk mun shiga cikin alƙawari ko mun gane wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati da yace maghfiratan wa ajran azima sai mu ce mun yi imani mu yi aiki nagari duk sauran mutane amma su kare aka ba wannan yardattun anan mu ko yanzu muna yin imani muna aiki na gara amma ba mu da tabbas game da Allah ya karba ko bai karba ba shine fa ma'anar wajen ko kuma ta zama mince bayaniya domin mun tana ba da ma'ana sama da goma ba muhallin mu fadada bane tunda ba abin da muke yi kenan amma dai almuhim wannan gabar in dai mutum ba matsiyaci bane shi mai neman fitina babu yadda za a ce duk abin da aka ambata na falala game da su bai gani ba sai wannan ce zai makalewa ya juya fasarar magana Allah ya kyauta to haka ayoyi suke ga sanan burjik da Allah ya musu alƙawarin alkhairi Allah ya ce ya yadda da su innal ladina sabaqa lahum minnal husna ulaika anha mub'aduna malamai suka ce anha ay anin nari mub'aduna la yasma'una hasisaha wa hum fi mashad anfusuhum khaliduna la yahzunuhum alfadl alakbar wannan hadisin kuma da yace za a kore wasu a bakin haudi malamai suka ce kwarai ko za a kori wasu sune waɗanda qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ire-iren su ne da wanda suka yi ridda bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai kaga mutane ma ya ayyana cewa ai wani ma yake nufi kai da ba a tabbatar ko imanin ka ya karbu ba kai ne kake so kai jayayya da waɗanda Allah ya musu shaidar imani din da aka ce ya ayyuhal ladzina amanu fa da su ake tukunna kai zaka shiga ne min babil ilhaq akwai kuma wanda ma baka isa ka shiga cikin ta ba ya ladzina amanu la tadkhulu biyutan nabi illa an yu'dhar lakum ila ta'amin kace zai ka shiga cikin wannan ayar bai da zai ka shiga domin yanzu babu gidan annabin kai baka zauna da shi ba la tarfa'u aswatukum fawqa sawtin nabi sai dai mai babu ilhaq a ce to la tarfa'u aswatu antum fawqa hadisin nabi tunda ba za ka ji sautin sa ba din da ka ce lazina amun da su ake amma kai kana so ka yi rigima da su irin wannan bala'in shine zaka ga mutane da dama suna aukawa ciki an sa su a cikin fitina ta rasidanci ko fitina ta boko aqida ko makamantar su kaji suna ta'ani ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza zikira ashabi fa amsiku yace kuma kar ku riki sahabbai na su zama karan bara wanda za ku dinga harbin su Allah ya kyauta wa khairul ummati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa khairuhum ba'da Abi Bakr Umar wa khairuhum ba'da Umar Uthman mafi alkhairin al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi manzon Allah din shine Abu Bakr kamar da sabai suka yi ijma'i akan haka wa khairuhum ba'da Abi Bakr Umar mafi alkhairin su bayan sayyidina Abu Bakr shine Umar dan Khattab al-khalifatu thani wa khairuhum ba'da Umar Uthman Uthman shine mafi alkhairin su su kuma bayan wadancan guda biyu وقال قوم من اهل العلم وأهل السنة خيرهم بعد عثمان علي وسكم سنا قاراوا دا علي صحابي سكان تي من كسانتي النبي yana raye muna cewa khairuna abi bakr abu bakr khairuna umar khairuna uthman sannan kuma summa lana tafadul bainan nas daga nan ba ma mufadala amma tsakanin sayyidina usman da ali wasu a cikin ahli sunna suna ganin ali na sama da usman wasu na ganin Usman na sama da Ali amma wannan sabani ne wanda ba wani abin rigima ne ba wani abin fitina bane yana da saukin mu'amala amma magana mafi shahara wanda ta fi samun goyen bayan malamai shine yadda tartibin su yake a matsayin su na khulafa'u haka tartibin su yake a matsayin falala kare da cewa sayyidina Ali ibnu Abi Talib radiyallahu anhu babu sahabin da ya kai shi yawan daidaiwan hadisan falala hadisan shi na falala suna daiwa kwarai da gaske ta fuskar yawan su annabi ya ambaci falalan shi kala daban-daban amma shi ma bai taba jayayya da falalan waɗannan Abu Bakar da Umar da Usman shi bai taba jayayya da falalan su ko yace ya fi su ba kowa da abin da Allah ya bashi da dawaka da Allah ya bashi da kuma abin da Allah ya kebance shi da shi yadda hatta annabawa Allah ya ce tilkar rusul fadanna ba'dahum ala ba'd wallahu ala ko kafa qaumun inda Usman ala Usmana wasu mutane suna tsayawa daga iya Usmanu ba sa ƙara kowa shine summa la ya tafadalu bainan nas wa hum khulafa'un rashiduna mahdiyuna waɗannan sune halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiryayyu masu shiryawa wanda nabi yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyin min ba'di abdu alaiha bin nawajid wanda nabi yake cewa alkhilafatu min ba'di 30 aman thumma yu'ti Allahu al-mulka liman yasha halifanci wato shugabanci a manhajin annabta a bayana shekara 30 kuma waɗannan mutanen guda hudu sune shekara 30 suka zama muwazza'a ala khilafati abinda ya rage kawai shine watanni 6 shekara 39 da wata 6 sun da kai sayyidina Ali dansa 29 ko da wata 9 da wata 6 dansa Hassan shi ya cika wannan watanni guda 6 da aka wasu malamai suke ganin yana cikin lissafin al-khulafa'ur rashidin wallahu a'lam kuma ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da haula'i arba'atu al-arba'a khairun nasi sannan dukkanin sahabbai bayan hudun nan to sai a ce dukkanin su sune mafi alkhairin mutane ba tare da wani yafi wani ko wani yafi wani ba duk da ana iya samun mufadala a zankanin ɗaiɗaiwar su لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم بهلسا غوني يا أمبتشو وانا أبو تيكين أبا بند سيكي سنجنا كسكري كو رشن ين أبند يداتي كو ونطن أدنشي ولا يطعن على أحد منهم بأيب كو يسوي كو وانا أتكين سدى وانا أيب ولا بنقص كو دو تتويا ولا وقيعة كو دو وانا يرفي بهلسا فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تعديبه duk wanda ya zagi wani cikin sahabbai ko ya auka wani cikin sahabbai yayi wa Anas sharri ya zagi Abu Huraira ya aibata Aisha ya ci zarafin Abu Sa'id yayi ma ainihin Hassan ko Hussein yarfe ya ci mutuncin Sayyidina Ali ya aibata Aisha ko Fatima duk waɗannan sahabbai da sauransu duk wanda ya aibata wani a cikin su wajibi ne akan sarki ko gwamna ko ciyaman ko duk wanda yake da mulki wajibi ne akan shi ya sa a kama shi ya mashi ladabi ya buge shi ko ya kulle shi ko ya kwace masallacin sa ko ya sa a mai aski aile yawo irin da ake yawo da barawo mai dan tunku din ya halasta abai abinda za a ci mutuncin shi a wulakanta shi wajibi ne ai wannan wa uqubatuhu laysa lahu an ya'fuwa anhu sarki bai da yancin ya ce na yafe mushi dan ba haƙin sa bane bali yu'aqibuhu dole ne a masa uquba thumma yastatibuhu sannan a nemi ya tuba fa in taba qabila lahu in yazo ya bayyana tubar sa yace ya tuba ba zai saki ba ya gane kuskuren sa sai a karba daga gare shi wa in lam yatub in bai karba ba a ada alaihi al'uqubata sai a ƙara hukunta shi thumma khalladahu alhabsa hatta yatuba wa yaraja sannan sai a kama abin banza a rufe shi ba za a tsake shi ba sai ran da ya tuba wannan shine hukuncin da ake ma duk wanda ya ci mutuncin wani cikin sahabbai fa hadha sunnatu fi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sunnar da aka gada game da al'amarin ainihin wato cin mutuncin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ajuri a cikin ash-shari'a yana fadan magana game da wannan yake cewa game da hukuncin wanda yace qur'ani makhluki ne yace shi ma irin haka za a yi masa idan kuma sarkin bai yi ba in ana zamanin da sarakuna suka kin irin wannan abu yace to wajibi ne ga sauran musulmai su kaurace wa wannan mutumin su fita batun shi sai Allah wadare da shi a daina sauraron shi a daina jin karatun sa a daina duk wata hulɗa da shi in ana rayuwa irin zamanin da shugabanni suka kin wannan abu mu musulmai ba za mu zura ido ba kawai mafi karanci abin da rami shine mai barambaran da mutumin da ke zagin sahabbai wanda ke cewa qur'ani halitta ne mu daina hulɗar komai da shi kar a aure ƴaƴan shi kar a sai dukiyarsa kada a kasuwancin sa kada a makwabtaka da shi kada a bayan shi admission a makaranta a kiyin hulɗar komai da shi a mai da shi kamar jaba ce mafi karancin abin da musulmai za su yi kenan sun nuna mashi cewa sun ji damuwa akan abin da yake amma mutum ya dinga irin wannan barna kuma a ci gaba da hulɗa da shi to wannan ba karamin abin nan bane ba karamin ta'annati bane kamar ana encouraging din shi da ke wa ya'rifu lil arabi haqqaha wa fadlaha wa sabiqataha wa yuhibbuhum wajibi ne kuma ga musulmi ya san falalan larabawa cewa larabawa suna da falala kuma sun riga kowa shiga addini kuma ya kaunace su kai hadisi da suka zo da dama game da kaunar larabawa wasunsu ba su inganta ba gashi ya kawo li hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hubbul arabi imanun wa bughduhum nifaqun kaunar larabawa imani ne amkin su kuma munafirci to wannan hadisi isnadin shi na da matsala kwarai da gaske bai inganta ba amma akwai hadisan da suke nuna suke kara masa karfi suke da cewa magana tana da asali kamar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani sahabi karfa ka je kana kina ka samu matsala yace ya manzo Allah ya zai dakika yace zaka iya ka kila rabawa an ka kisa ka kini ne dan ni ba larabe ne haka hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa san hubbul ansar hadisin hubbul ansar al ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun idan kuma annabi yana cewa ni ba dan hijira ba da ni ma ba ansare to kaga kuma ansar dukan su larabawa ne dan haka lazimin kin ansar kuma kana kin wani sashi na larabawa wanda kuma annabi na kaunarsu da irin waɗannan hadisan da kuma kasancewar Qur'ani ba larabar littafi da haka malamai suke tabbatar da falalan larabawa da cewa larabawa suna gaba da kowa a cikin harka addinin nan sannan kuma wajibi ne ka kaunace su saboda dangantaka su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da hadisan a ɗaiɗaya wasu zaka iya samu su da wasu matsaloli ta fuskar isnadi da haka yace li hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hubbul arabi imanun wa bughduhum nifaqun wannan hadisi kamar da muka ambata yana cikin littafin al-mustadrak al-sahihain na al-hakim an-naysaburi rahmatullahi alayhi wala naqulu bi qawli ash-shu'ubiyya wa arazil al-mawali allazina la yuhibbuna al-araba wa la yuqirruna laha bi fadlin fa inna qawlahum bid'atun wa khilafun yace mu ba ma fadan irin maganar yan shu'ubiyya yan kabilancin kilarabawa wato wasu al'ummomi ne da wasu kabilu galibin su mutanen kasar Farisa waɗanda larabawa suka ci nasara a kansu suka kafa daular musulunci sai su kuma suna kin larabcin sun shigo musulunci amma suna kin larabci suka zama wato ƴan fada da larabci suka mai da abin wani jam'iyya ta waɗanda ba larabawa ba tasu kenan da kuma mukabilanta jam'iyyar Larabawa, yace wa arazirul mawali da kuma makaskantan wato bararrun bayi waɗanda suke ganin cewa su ba sa san Larabawa, alladhina la yuhibbuna al-arab, ba sa san Larabawa, wala yuqiruna laha bi fadl, ba sa tabbatar da falal Larabawa, fa inna qawlahum bid'atun wa khilaf, magana su bid'a ce kuma bata ce. An samu al'ummomi da dama da suka shiga cikin irin wannan tataburza ta kin Larabawa, daga cikin su akwai Turkawa sun yi irin wannan ta'addancin ba Larabawa, har suka wayi gari ma suka ce to mu za mu yi musulunci amma ba ruwanmu da Larabci. Akwai lokacin da Turkawa suka dauko irin wannan tsarin, da haka hanzu ga kasashen da suke karkashin Turkiya, za ka ga su ba ruwansu da Larabci, suna da yin musulunci, kuma kowane ilimin musulunci kokari suke su ga sun fassara shi zuwa yarensu. Akwai lokacin da ma suka yi attempting na ta ibadoji su koma suna yin su da yare, kamar kiran sallah, kamar karanta Fatiha da sauran zikirori a cikin sallah, duka sai su yi da yarensu. Wai su aidar suna ganin za su iya musulunci, suna masu wadatuwa, istighna'in 'anil lugha al-arabiyya. To wannan wani babi ne daga cikin babukan talbisi na shaidan. To ga mu ma yanzu a nan ƙasa muna cikin irin wannan talbisin. Shine wato mutane ba su da musu koyi Larabci ba. Ba sa ganin cewa rashin iya Larabci na ƙasa ce ga fahimtar su da addini. Wannan kuskure ne babba, wajibi ne duk musulmi ya sa'ayin da zai iya akalla Larabcin da zai ba shi dama ya fahimci Alkur'ani da Sunna, wajibi ne. Dan yanzu ku ruwa ku ga yadda misali mutane suka dauka yanzu fasara huduba zuwa yarurruka, mutanen da ke rayuwa a inda ake wasu yarurruka ana ganin kamar dole ne ba. Da liman da yake fasara ba a ga ya ci amana, ya shiga haƙin mutane. Alhalin ku rukhsa ce malamai suka bayar idan ya zama aglabiya ba sa jin Larabci. Amma sai mutane suke ganin yanzu ba rukhsa bace su haƙƙin su ne, yanzu da limami da yake fasarawa wani wallahi sai a cire shi daga nan, a ce laifin shi shine baya fasara huduba zuwa Hausa ko Nufanci ko Yarbanci ko wane. To ana nan wata nan ma sai an bawa yi gari liman in ya gama sallah a ce to waɗannan ayi daga karanta mana su ka mana bayani su mu san da kake faɗi. Haka wajibi ne mutum ya tsaya ya koyi Larabci don fahimtar addini. Annahu wal lughatu in ji Suyuti, haqqu man talab wa khudh min ar-rijali la min al-kutub. Iya nahawu da harshen Larabci yace wajibi ne ga duk wanda ya ainihin wato so ya koyi addini. Wa khudh min ar-rijali, ka koya daga malamai, la min al-kutub ko la min as-suhuf, a wani ainihin wato nuskha din. Da ka koyi Larabci da kaunar Larabawa a matsayinsu na jagororin wannan addini, yana daga cikin aqida ta Ahlus Sunna. Ba ka kin Larabawa, ba ka kin ainihin mutanen addini. To wani abu da zaka ilhaki da wannan shine, akwai mutanen da su kuma yanzu suke dauka kiyayyar Saudiya, suna kin kasar su manzon Allah kiran sallallahu alaihi wasallam, suna ganin wai tunda Saudi Arabia tana yin wasu policy ko shugabannanta suna da wani abu da ya sabawa abinda su suke kauna ko suke so, to sai su yare, sai suna kiyayya. To wannan kiyayyar da kake yi ma mutanen kasar Saudi Arabia za ta iya shiga cikin wannan, ina fata mun gane. Kamar yanzu kana so kai kiyayya da mutanen dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kai ne wannan shajin ne a kunna wannan din in ci don shi yanzu kana ji wani lokacin caji ne ƙasa. Now yana yanzu to sai da haka mu kiyaye dan wani shugaba ko wani sarki a ƙasar Makka yayi wani policy wanda wataƙila policy ba mai kyau bane, ko kuma kai baka fahimci kanshi ba, to ka kiyaye cewa zaka kyamaci mutanen ƙasar, saboda dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ƙasar su ne harami ne na Allah. To mu kiyaye wannan jama'a. Yace wa man harrama al-makasiba wa tijarati wa talaba al-mali min wujuhiha faqad jahila wa akhta'a wa khalafa, bal al-makasibu min wujuhiha halalun faqad ahalla Allahu azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wal ulama'u min al-umma. Yace wa man harrama al-makasiba, wanda dai yace haramun ne a fita neman abinci, neman kuɗi, noma, kiwo, aikin gwamnati, sana'a, kasuwanci da sauran harkoki na yau da kullum. Mutum ya ce ai ba kyau, a zauna kawai ai tawakkali, a jira kawai Allah ya kawo. Wannan irin maganar sufaye kenan. Wattijarat da harkokin kasuwa, wa talabal mali da neman arziki, min wujuhiha, ta fuskokin da suke sun halasta, ta fuskoki waɗanda suke sanannu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halasta, shari'a ta halasta, kamar irin wato da Annabi yake cewa mafi atyabul halal inda Allahi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur, ko aikin da mutum zai da hannunsa, aikin da zai yi na kwadago, ko aikin sana'a, ko aikin wata harka da ya iya, ya tuka mota, ya yi dinki, ya yi noma, ya yi kiwo, ya tatsi nono, ya yi kaza, ya yi kaza, ya tura wulbaro, kaga duk wannan aiki ne da hannu, ko ya rubutu da hannunsa da sauransu. Amalur rajuli biyadi wa kullu bai'in mabrur, duk wani harkar kasuwanci wanda babu saban Allah a cikinta, kaga wannan da kuma sauran harkokin kasuwanci da Allah yake cewa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, duk wani ciniki wanda babu riba a cikinsa, wannan ya halasta mutum ya jiye abunsa don ya samu ya rayu cikin mutunci, ya kare mutuncin kansa da iyalansa da wanda ke karshensa, har an Allah ya buɗa masa ya samu arziki, ya yi sadaka, ya yi zakka, ya yi kyauta, ya taimaki talaka da maraya da makusanci, ya fitar da haƙƙin masu rauni da sauransu. To kaga duk wannan akwai haka a kansa. To wanda ya ce kada a yi wannan faqad jahila, to wannan jahilci yake faɗa, ba ilimi ba ne. Wa akhba'a, kuma kuskure ne faɗin haka. Wa khalafa, kuma ya saɓa wa sunnar Allah a bayan ƙasa. Balil makasibu min wujuhiha halalu, ce lallai su sana'o'i da kasuwanci da neman abinci, to daidai ne, halas ne. Faqad ahallaha Allahu, Allah ne ya halasta wa rasuluhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wal ulama min al-umma, da kuma malaman al'umma su ne suka halasta wannan. Wannan shine aqidanmu mu ahlus sunna wal jama'a, muna kudurci halascin neman abinci da kasuwanci da sana'o'i. Abinda yake haramun shine ha'inci da zalunci da cuta da cin dukiyar mutane ba da abinda Allah ya halasta ba, da kawo barna a bayan ƙasa, ko yaɗa barna, ko saye da sayar da ababen da Allah ya haramta, kamar giya da ƙwaya da abubuwa masu sa maye da abinda yake kamar karuwanci ko makamantansu. Allah ya tsare mu. Ya ce war rajulu, kaga shi mutum, yanbaghi lahu an yas'a ala nafsihi wa iyalihi wa yanbaghi wa yabtaghi min fadlil rabbih, lalle ya dace, ya zama wajibi akan mutum ya shiga ya fita yana neman arzikin Allah don kare mutuncin kansa da iyalansa da neman falalar Allah. Fa in taraka zalika, fa in taraka zalika ala annahu la yara al-kasba wa huwa mukhalif, idan ya bar wannan da tunanin cewa shi baya ganin halascin ya je ya nemi abinci, to wannan ya saba wa abin da yake daidai, ya kuma shiga cikin wato abin da Annabi yake fara cikin hadisin Ahmad dan Hanbali, kafabil mar'i isman an yudayya aman ya'ul, zai wulakanta na ƙasa da shi. Sayyidina Umar dan Khattab wata rana ya taba shigowa masallaci, sai ya ga wasu mutane suna zaune tun safi, bayan azhar suna zaune, bayan al'asar suna zaune, me kuke? Suka ce ba ma komai, mu muna jira ne, muna jiran arzikin Allah ne. Dan da nan sai sanda ya wubbuge, sai ya ce ku tashi ku fito ku je ku nemi arziki daga Allah, ba za ku zauna cikin masallaci ku ce arziki zai same ku. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mutane za su yi tawakkali ga Allah irin tawakkalin tsuntsu, da ya ciyar da su irin yadda yake ci da tsuntsu. Kaga tsuntsu ba zama yake wuri ɗaya ba, taqdu khimasan, za su tashi da safe ba su da komai a cikin cikin su, su tafi nema wata ruhu bitana, idan kuma sun samu abin da suke so sai su dawo su nemi wuri su kwanta. Dan haka shi yasa za mu ga akwai littafi ma musamman na Al-Khallal, sunan shi kenan Al-Hathu ala Tijara, saboda a wata zamanin da yake wannan rubutun shi malam Harbu a cikin tsakankanin karni na uku zuwa farkon na hudu, an samu yawaitan wannan tunanin na sufanci, mutane su zauna kawai su zama ƴanci ma zaune da sunan suna addini, da ga malamai sun tsananta da yin magana akan irin wannan. Ina ga yanzu zai wuya wannan ya zama wata matsala, da yanzu kowa ya san wahalar rayuwar nan, dole tashi ne ba, ko kai sufi ne za ka sai da ka nemi kuɗi, ba wani sufin da zai zauna zai ce wai bai neman kuɗi, ko kun ga baya yi yana nan da wasu harkoki da yake a boye da yake samun kuɗi, ko na halas ko na haram, ba zai iya zauna haka da yunwa ba, tunda yana so ya ci ya sha, in ya gama ce yana so ya aura, yana so ya gida mai kyau, ya hau mota mai kyau, yana son duk wata shi da ya je umara, yana in bai da lafiya ya tafi London ko Jamus, ya zai yi wannan da sufanci, bai yiwuwa wannan, dole sai ka tashi ka nemi kuɗi. Da haka kowa ma yanzu wannan katon kowa zai fahimce shi, kowa za ka ga yadda da wannan aƙida, cewa lallai a kashi a nema,
ya tashi a nema ya yadda da wannan akida. Zaka ga mutum sufi ne amma ya sa yayin shi suna katumbuku, suna sana'a, ya ɗebi jari ya zuba wani kasuwanci, ya ya je ya ciyo bashin banki, ya kafa wata sana'a duk yana yi. Duk kowa na yin wannan shi.
Wa kullu wahidin ahaqqu bi malihi alladhi warithahu aw istafadahu aw asabahu aw iktasabahu la kama yaqulu almutakallimuna almukhalifuna. Yace kowace dukiya da ka gani mutum da ya same ta wanda ya gada ko ya ci ribarta ko ya same ta ko ta zama tashi to shi ya fi cancanta da ya juya kayansa. La kama yaqulu almutakallimuna almukhalifuna. Ba kamar yadda wasu ‘yan ilmul kalam suke faɗa ba, ‘yan gurguzu ne a cikin musulmai wanda suke ganin cewa ai dukiya da kake gani wani bai da haƙƙi ko falala a kan tafiye da wani, da haka duk abin da ka gani na wani za ka iya ɗauka ka yi amfani da shi halas ne. To kaga wannan warware dokar Allah ce, warware sunna Allah ce, sai su mai da abin kawai kamar yadda ake faɗa a irin tsarin gurguzu cewa komai na kowa ne, ai komai na kowa ne, to ba haka ba ne. Kowa ya nemi arzikin shi, in ya samu nashi ne, ko aka mutu aka bar mashi gado nashi ne, ko in ya kasuwanci ya ci riba nashi ne, ko in ya noma ya kiwo ya sana'a ya samu arziki nashi ne, ko ya aikin gwamnati ko ya kwangila ko ya supply ya samu wata dukiya, duk dukiyar da ya samu tashi ce shi ya mallake ta, babu wanda yake ta cewa a kan shi sai ita a kanta sai shi. Waddinu innama huwa, addinin Allah wanda mu muke bi mu ahlus sunna shine kitabullahi wa atharun wa sunanun wa riwayatun sihahun an thiqati bil akhbari sahihati alqawiyati almarufati almashhura. Yace littafin Allah madaukakin sarki alqur'ani kenan, wa atharun wa sunanun wa riwayatun, sai kuma abinda aka ruwaito sunnoni da hadisai ingantattu suka zo da su, wanda aka ruwaito su an thiqati bil akhbari, amintattu wadanda aka amince da su a harkar bada labari, suka kawo bil akhbari sahihati alqawiyya, ta hanyar hadisai ingantattu masu ƙarfi, al ma'rufati al mashhura, hadisai sanannu waɗanda aka san cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Yarwi hasiqatu al awwal al ma'ruf an al thani thiqati al ma'ruf, wanda mai riwayar na farkon daga amintacce ne, daga wanda yake saman shi amintacce, daga na saman shi amintacce, haka yake manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wannan shine abin da muke aiki da shi a cikin addinin Qur'ani da sunna ingantacciya, sai kuma ijma'i zai ambace shi, yace yusaddiqu ba'dhum ba'dha, masu riwaya na wanda zaka ga sashen suna gazgata sashe, abinda Maliku ya ruwaito shi Sufyani ya ruwaito, abinda Sufyani ya ruwaito shi aka ji a makaranta abinna Ibn Shahab da Zuhri, shi aka ji a makaranta Ata, duk haka suka ruwaito suka gazgata junan su. Hatta yantahi zalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama, har zancan nan da ya tike zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, aw ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama, ko ya tike zuwa ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, aw tabi'ina, ko ya tike zuwa tabi'ai, aw tabi'i tabi'ina, ko ya tike zuwa ga na bayan su, aw man ba'dahum, ko na bayan su, min al-a'immatil ma'rufin al-muqtada bihim, daga cikin limamai sanannu ababan koyi su Maliku, su ainihin Shafi'i, su Ahmad dan Hanbali, sai zaka dan Rawiya da makamantan su, yace al-mutamassikina bis-sunnah, wanda ke riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, al-mutaalliqina bil athar, wanda suka makalkale wa hadisi, alladhina la ya'rifu la yu'rafuna bi bid'ati, wanda ba san su da bid'a ba, wala yuta'anu alaihim bil kadhibi, wanda ba isa asoke su da cewa suna ƙarya ba, wala yurmauna bi khilafin, ko ba a jifan su da saba wa sunna, walaysu ashabu qiyasin wala ra'ay, ba ƴan a gani na bane masu aiki da ra'ayin su, li'anna al qiyasa fi ddin batilun, domin yin aiki da a gani na da kiyasi a cikin addini barna ce, war ra'ayu kadhalika, haka ra'ayi, wato mutum ya mai da ra'ayin shi shine hujja, wa abqala minhu, kuma ra'ayi ma ya fi zama barna fiye da kiyasi, domin shi kiyasi zai dogara da wani abu ne a cikin shari'a a bawa wani abu sabo hukunci irin nashi, shi ko ra'ayi kawai tsura a gani na ne, da haka ya fi barna fiye da kiyasi. Wa ashabu ra'ayi wal kiyasi fi ddini mubtadi'atun jahalatun dullalun illa an yakuna fi dhalika atharun amman salafa min al-a'immati thiqati fal akhadhu bil athari awla. Yace wa ashabu ra'ayi, yan a gani na wal qiyas, yan bin qiyasi fi dini a harkar addini, mubtadi'atun jahalatun dullalun, yan bid'a ne jahili ne batutu ne, illa an yakuna fi dhalika atharun
amman salafa min al-a'immati thiqat sai ya zama akwai wani asari daga wani cikin limamin musulunci da suka gabata fal akhdhu bil athari aula to ayuko da asari shi yafi nan yana ishara zuwa ga wato mazhabin al-imam Abu Hanifa su aka fi san da ashabur ra'ayi wa abin nan wal qiyas wadanda a karan farko malaman sunna suna matakar kyama wannan mazhabin malaman sunna da suka yi zamani da Abu Hanifa al-Nu'man Allah ya gafarta mishi da ma malamin shi wato Hammad al-Kufi Abu Sulaiman Hammad al-Kufi Allah ya gafarta musu gaba ɗaya malamai sun kyamaci mazhabin su sun musu tashni'i sun yi Allah wadarai da abin da suke saboda dogaro da tsuran ra'ayi ba ruwan su da hadisi kuma suna da tsaurin ido a wajen sabawa hadisi dan haka kuma da tafin musannaf na Abdul Razzaq As-Sanani zaka ga inda aka kitabu salati kitabu siyami kitabu zakati kitabu kaza akwai kitabu raddi ala abi hanifa littafin mai da martani ga abu hanifa sai da ya kullaba bi wajen 150 a ciki annabi ya ce kaza kai abu hanifa ka zo ka saba mai annabi ya ce kaza abu hanifa ya zo ka saba mai Allah ya gafarta wa abu hanifa sai zaka ga a cikin littafin mizanul i'tidal da zahabi ya zo ya faɗa abinda malamai suka faɗa game da abu hanifa cewa ba a karban riwayar sa saboda yana da karancin hadda kuma ma bai da hadisi wannan magana tana fusata ƴan mazhabin Abu Hanifa su Kautsari da sauransu su kai ta ainihin wato maganganu inka koma tarjuma Abu Hanifa da ke cikin littafin wato abin nan tarihu Baghdad zaka gani tarjuma ce Fadfada ta wuce shafi 150 wanda khatibu yayi ya kawo maganganun da irin matsalolin da Abu Hanifa ya samu a cikin fiqhun sa saboda karancin ta'ammulin sa da hadisi wanda kuma da'awa ne sabita amma dai fil jumla malamai suna ba shi uzuri cewa a zamanin da ya kafa mazhabin sa babu yawaita hadisai a hannu shi sa ya ta aiki da kiyasai wasu kuma suna kin ba shi uzuri saboda ai akwai inda aka kawo mai hadisin yana ji yana gani yake aiki da hadisin zaka suna tuhumar shi da wannan Allah ya gafarta mishi shi yasa mas'ala ce take very delicate tana da abin nan sosai a cikin ta tana da sarƙaƙiya mai yawa ba zai yi wannan mahallin a warware ta ga baki ɗaya ba amma dai abin da ake cewa take ce shine bin hadisi shine yafi Abu Hanifa ba shi Allah ya aiko ba in ya kuskure za a ce to Allah ya gafarta mishi inda ya kuskure a bar maganar sa ba tare da an ci mutuncin sa ko an ci zarafin sa ba dan shi ma malami ne cikin malamai kuma mai falala ne cikin masu falala kuma abin mamaki zai zo ya ambata mana a gaba zaka ga yadda mazhabin kuma ya yadu sosai mazhabin Abu Hanifa ya yadu duk da irin wannan tijara da aka yi ta mazhabin saboda akwai dalilai da suka sa ya yadu kamar yadda Allama Al-Muallimi Abdurrahman Al-Muallimi ya ambata a cikin At-Tankir Abdurrahman Al-Muallimi ya mai da martani ne ga Malam Zaid Al-Kautsari mai littafin Ta'nibul Khatib alama saqahu fi tarjumati Abi Hanifa min al-Akadhib ya tuhumi Khatib al-Baghdadi da cewa yayi ma Abu Hanifa ƙarya shine sai aka samu Abdurrahman al-Muallimi ya mai mishi da martani akwai At-Tali'a sannan akwai kuma At-Tankir lima fi Ta'nibul Kautsari min al-Abatil tafi ne mai dadi kwarai da gaskiya da ya kamata duk dalibi su karanta shi to cikin littafin ya ambaci dalilan da suka ja mazhabin Abu Hanifa ya yadu sosai daga ciki yace akwai sun samu goyen bayan gwamnatoci an dinga nada masu mazhabin ko manyan limaman su an dinga nada su a matsayin alƙalin alƙalai su ne hukuma su ne judiciary council su suke nada alƙalai da haka dole su nada yan mazhabin su sannan kuma mazhabin yana da saukin ka zama malami da ka dan iya ka'idojin sai kai indai kana da fikira kana da basira kana da zurfin tunani shikenan sai ka zama limami kawai wayo ne zaka yi ta yi ba sai kana da hadisai a ka ba sai ka san wasu wato sunnoni masu yawa ba kawai zaka dinga taquli bi ra'ayinka ya tabbata dai ka zaka ce ana ara kaza ka ko wannan kowa yana iyawa indai kana da wayo kowa zai iya shi idan an bace wasu abubuwa dai waɗanda ga su na dai babu wani ilimin da wasu Allah ya kyauta so da haka malamai sun kyamaci wannan mazhaba saboda karancin dogaranta da hadisi da kuma matsalolin da aka samu daga masu mazhabar tun farko da haka zaka ga a wurare da dama malamai suna irin waɗannan maganganun kamar da muka ambata a cikin mizanul i'tidal da littafin wannan wato Du'afaul Kabir na abin nan mai sunan shi Ibn Adi al-Jurjani al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal da Ibn Hibban a cikin kitabu Thiqat da ma cikin abin da littafin nashi Al-Majruhin duk zaka ga maganganu akai Allah ubangiji ya kyauta to sai malaiki cewa man za amma annahu la yaratta qalida wa la yuqallidu dinahu ahadan fa hadha qawlu fasikin mubtadi'in aduwwin lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa li dinihi wa li kitabihi wa li sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace shi baya koyi da kowa shi addinin sa zai yi ba tare da yayi koyi da kowa ba yadda ya fahimta kawai haka zai zai karanta alqur'ani da hadisi ya aiki da su a bisa fahimtar sa ba bisa fahimtar magabata ba ba zai koyi da su ba shine mallayar taqalid anan ba taqalidi da ma'ana irin ta fiqh ba ko mun gane taqalidi da ma'ana irin na koyi da magabata a cikin aqidar su a cikin tafarkin su wanda zai ce la yuqallidu dinahu ahadan fa hadha qawlu fasiqin wannan magana mutumin banza ce mubtadi'in dan bid'a aduwwin lillahi wa rasulihi wa li dinihi wannan maqiyin Allah ne maqiyin manzo ne sallallahu alaihi wasallam maqiyin addinin Allah ne maqiyin littafin Allah ne maqiyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne din wannan zaka suna takama cewa su za su karanta da kansu abinda suka fahimta shi za su fada su ba za su bar ayyu kowa ba su ba su yadda da wato maganar magabata ba to waɗannan maqiya Allah ne inna ma yuridu bidhalika ibqal al-afari wa ta'til al-ilmi wa itfa' as-sunnati wa tafarrud bir-ra'yi wal-kalami wal-bid'ati wal-khilaf so yake ya bata hadisai ya bata addini ya rugurguza ilimi ya kashe hasken sunna so yake ya zama ya kadaiti da ra'ayinsa so yake ya buzance kawai da bid'a da sabani abinda yake so ya kawo kenan fa ala qa'il hadha al-qawl la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in yace wanda da ya faɗi wannan magana ina adda Allah ya tsine mai albarka Allah ya sa mala'iku tsine mai albarka Allah ya sa duk mutane tsine mai albarka mala'ika fushi fa hadha min akhbath qawlil mubtadi'a yace wannan shine ɗaya daga cikin zantukan ƴan bid'a mafi muni a cikin zantukan su wa aqrabaha ila ad-dalalati war-ridha war-rada kuma mafi kusanci zuwa ga bata da rugujewa bal huwa dalalatun kai shine ma tsantsar bata din za'ama annahu la yarta qalida wa qad qallada dinahu aba hanifa wa bishran al-murrisi wa ashabahu kaje mutum ya ce shi bai ganin halaccin ya koyi da wani amma kuma yana koyi da Abu Hanifa ko Bishr al-Murrisi ko Bishr bin Giyaz kenan shugaban Jahmiyya wanda shekara 1218 ko kuma ashabahu masu goyon bayan wadannan kamar da aka ji mutum ya ce shi ba zai bi maganar malaman musulunci ba sai ya tantance amma kuma za ga lokaci guda yana girma maganar su Aristotle su Plato su tura wannan da kafare wanda ma ko fitsari in za su yi ba sa tsugunawa waɗanda ba sa tsarki ba sa cewa Allah ɗaya ne ba ruwansu da addini ko kiristanci ma ba sa yi zai ga ana girmama ra'ayinsu amma kuma ana kyamar ra'ayin Imam Malik ana kyamar ra'ayin Imam Ahmad ibn Hanbal ana kyamar ra'ayin Abu Huraira da sauransu to wannan bata ce zunzurutun ta Allah ka tsare mu daga ita yace fa ayyu aduwin hidin lahi adamin man yuridu an yutfi as-sunana wane ne maqiyin addini fiye da mutumin da yake so ya kashe hasken sunna wa yubtil al-athara yake so ya bata hadisi war riwayat wa yaz'umu annahu la yarta qalid yana cewa wai shi bai koyi da kowa wa qad qallada dinahu man qad sammaitu yana ta qalidanci da wadanda aka ambata dinnan laka wa hum a'immatu dalali wa ru'usul bid'i wa qaratul mukhalifin wane mutum yace wadannan kuma limaman bata ne yana ganin su shugabannin bata ne kuma jagororin saba wa sunna fa ala qa'il hadha alqawli kadabul lahi ce Allah ya fushi da me wannan zance dai yana da dauri sosai Allah da ya samu dace samu saurara nan insha Allah sai Allah ya sa mun hada darasi na gaba wa sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi